أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawlar rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na 13 kuma yau muna ranar 18 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanda ridi da 17 ga watan June shekara ta 2022 miladiya kuma muna cikin tarihin sarkin mu'minai sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Laysu bani Galib Sayyidina Ali ibn Abu Talib yadda Allah ta bada gare shi a darussan da suka gabata mun ji sunansa da nasabar shi da wasu daga cikin darajojin shi kamar da suka zo daga Al-Qur'ani da kuma takan harshen shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yadda matsayin shi yake da jarumtakar shi da abin da ya shafi sunayen wasu daga cikin matansa da ƴaƴansa da sauran dai batutuwa irin waɗannan. Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana daga cikin abin da aka kiyaye a sirarsa cewa shi mutum ne mai tsananin kishi akan addinin musulunci. Sannan mutum ne shi mai yawan karamci da kyauta ga kuma tsananin gudun duniya. Mutum ne wanda ya shahara sosai wajen ladabi. Ya da ladabi da kunya sannan ga zuhudu gudun duniya ga kuma adalci a lokacin halifancinsa wato ya nuna misalai da yawa na adalci daga cikin waɗannan misalai ɗin akwai lokacin da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya sami sulken shi na yaƙi a wajen wani mutum wanda mabiyin addinin nasara ne wato kirista sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kawo ƙarar wannan mutumin a wajen alƙali Shuraihu sai shi alƙali Shuraihu ya ce wa wannan kirista ɗin me za ka ce ya kai ba nasare cikin abin da amirul mumini ne yake faɗa sai shi wannan ba nasaran ya ce ai wannan sirken nawa ne amma kuma amirul mumini na ba fa mai sarefa ba ne wato abin da ya faɗa ba ƙarya ba ne amma dai ni dai sirke na wani alƙazi Shuraihu sai juya wajen amirul mu'minin Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce mishi ya amirul mu'minin shin kana da wata shaida Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya murmushi ya ce mishi lallai Shuraihu ka dace da gaskiya wallahi ba ni da shaida sai ya ce to kana da wasu shaidu da za ka kawo waɗanda za su shaidar cewa lallai wannan sirken naka ne sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce ƙwarai ko akwai ɗana Hassan ya san cewa wannan sirken nawa ne alƙazi Shuraihu sai ya ce ai la yashhadu laka ai Imamul Hassan ba zai zama shaida gare ka ba tunda ɗanka ne Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya ce mishi shin baka ji abin da Sayyidina Umaru radiyallahu anhu ya faɗa ba ne ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Al-Hassan da Al-Husaini shugabanni ne na samarin gidan aljanna hadisi ingantacce sai al-qadi shirai sai yace duk da haka dai naji wannan hadisin na san shi amma dai ba zai inganta ya zama danka ya zama shaida gare ka ba dan haka al-qadi shirai sai karbi wannan silke din ya ba wa banasara wato mabiyin addinin nasara wannan banasari sai dauki silke ya juya har ya fara tafiya sai ya dawo sai ya ce amma ni kam ku shaida ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ina mai shaidawa cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne domin na tabbata wannan hukuncin da al-qadi shuraihu kai mana hukunci ne irin na annabawa a rayuwar musulma yace abin mamaki a ce sarkin mu'minai gaba daya ya kawo ni kara wurin alƙalinsa kuma alƙali ya bani gaskiya kuma alhali ni ne ma mara gaskiya sai dai saboda rashin shaida yace to ina shaidawa cewa babu ambata da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne kuma bawansa yace hakika wannan sirke ba nawa bane na amirul mu'minin ne na bi rundunar yaki a lokacin da zaka tafi wajen yakin Siffin sai nake bibiyar abun hawanka wato dokinka da kake kai wannan dokinka mai baki da fari ina bin dokin a baya har sai da wannan sirkin ya fado daga kan dokin anan na dauka sai na lirri Allah an sai murmushi yace to tunda yanzu ka musulunta ka rike shi na bar maka sannan ya kawo wani doki kuma in garma ya ba wa shi wannan sabon musulunta to kaga wannan tsantsar adalci kenan irin na shi sai na lirri Allah an kaga a matsayinsa na amirul mu'minina da ya kama wanda ya masa sata bai karbe kayan ba sai ya kai shi gun alƙadi ya je gun alƙadi kuma shi alƙadin sai ya hukunci bisa tsari irin na addinin musulunci kai da ka kawo ƙara shin kana da wata shaida da take tabbatarwa cewa wannan abin naka ne yace a babu shaida yace to akwai wasu shaidu da za su zo su shaida da baki cewa lallai sun ga san da kasa ya kuma wannan abin naka ne sai yace sai dai dana shine shaidata sai yace to ai danka ba zai zama shaida gare ka ba sai na yace mishi to ai dan nawa ba irin sauran yaya bane shine fa jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yace da shi da dan uwansa al-Husain sune shugabannin samarin gidan aljanna kuma dama gidan aljanna kowa ma saurayi ne da haka sune shugabannin kowa ma a gidan aljanna tunda babu wani tsoho da za a tashi shi da tsufan shi a ran alkiyama kowa za a tashi shi ne a matsayin saurayi dan shekara 32 haka kenan sune shugabannin duk wani dan aljanna al-qadi shirin yace duk da haka dai ba zai yiwu danka ya zama shine shaida gare ka ba dan haka sai ya dauki wannan sirken da ake rigima akai ya ba wa banasaran shi jika duk da kuma shi ma al-qadin ya sani cewa sayyidina Ali ba zai faɗa abin da ba haka ba game da wannan banasaran to amma sai dai ya bi shine tsari irin na shari'a domin a shari'ance da za a samu mutumin da ya fi kowa kirki ya fi kowa tsoron Allah a gari kuma a samu mutumin da ya fi kowa rashin mutunci da rashin kunya da rashin imani a gari to idan shari'a ta kama aka zo gabanka a matsayinka na alƙali ba za ka yi aiki da abin da ka sani game da kowanne daga cikinsu ba dole sai ka bi tsarin da shari'a ta ajiye na cewa a kawo shaida idan babu shaida sai ka yi bincike iya gwargwadon binciken da za ka iya yi gwargwadon abin da Allah ya bayyanar maka a fili shikenan sai ka yanke hukunci gwargwadon yadda shari'a ta tsara to shi wannan banasara kaga tsantsar adalcin da ya gani ne shi ya ja hankalin sai musulunta yana daga cikin mashahidu nasa na adalci cewa wata rana ɗaya daga cikin jama'arsa ana kiran shi Ja'aratu bin Hubaira ya zo gare shi ya ce masa ya amirul mu'minin nakan ga mutane biyu sun zo gare ka, ɗaya daga sun zo gare ka suna rikici akan wani abu, ɗaya daga cikinsu kai ka fi soyuwa gare shi daga iyalansa da dukiyar shi da duk abin da ke kan doron ƙasa, ɗaya kuma da zai samu dama ya yanka ka ko ya kashe ka da zai iya, amma duk da haka sai inda ka ɗauki gaskiya ka bawa wannan wanda baya ƙaunata ka. Sai na rigar lawa anu sai ya murmushi, sai ya zungure shi haka da hannun, sai ya ce, ai wannan wani abu ne wanda ya danganci hukunci, ko shi kuma hukunci abu ne na Allah, don haka da ba abu ne na wani kaina ba, na yin aiki da abin da zuciyata ke so, dole dai duk wanda zai hukunci ya hukunci na adalci tsakanin mutane. Shikenan magana ta ƙare. Kaga wannan kaɗan kenan daga cikin irin adalcinsa da ya nuna a zamanin rayuwarsa. Bada in mu ne a yanzu irin shugabannin wannan zamanin, aka ce ga ɗan jam'iyyarka a matsayinka na shugaba, da kuma wanda ba jam'iyyarka yake yi ba, sun zo da wani kes babba. To a lokacin ba za a ga shi shugaba, musamman ma za a je a same shi a ce ai ana shari'a da wani ɗan jam'iyyarka da kuma wani ɗan adawa. To shi wannan shugaban musamman zai kira alƙalin a waya, ko ya sa a kira mara alƙalin, a zo da alƙalin har gaban shi, ce to wannan shari'ar fa muna da hannu a ciki. To ɗan jam'iyyar shugaba, ɗan jam'iyyar gwamna, ko ɗan jam'iyyar shugaban ƙasa, ko ɗan jam'iyyar ciyaman, ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya, ƙarshe ne shi zama shi ne mai gaskiya. To mun koma kuma bayani akan zurfin ilimin shi radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radiyallahu anhu a fagen ilimi kusan yana daga cikin waɗanda babu yasu a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sauran manyan sahabbai sun shaida da wannan. Domin ya kasance Sayyidina Umar radiyallahu anhu da kansa yana cewa, ina neman tsari ne Allah daga duk rigimar da za ta faru, Abu Turab baya wajen. So da ya tabbatar idan Sayyidina Ali yana gun, shine Abu Turab din. Indai yana gun, to nan take zai warware ta cikin ilimi. Sayyidina Ali ya kasance mutum ne shi mai matuƙar himma wajen neman ilimi. Ya kasance yana cewa, bacci bai taɓa shiga idona ba, kaina ban taɓa ɗora shi akan matashi ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na nemi sanin ayoyin da suka sauka a wannan ranar. Ayoyin da mala'ika Jibril ya kawo mishi a wannan ranar, na ji shin sun zo ne da halal ko haram, sun zo ne da wani abu na wajibci da Allah ya ɗora wa al'umma, ko kuma sun zo ne da hani game da wani abu, kuma shin ayar a kan wa ta sauka. Yana ji duk wannan a kowace rana. Fifikon sai na radiyallahu anhu a fagen ilimi ya faru ne ta dalilai guda biyu na zahiri. Dalili na farko, baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ta kaifin basira da kuma harshe mai yawan tambaya. Ya kasance da kansa yana cewa, inna rabbi wa habli qalban aqulan wa lisanan sahula. Yace hakika Ubangiji na ya min baiwar zuciya mai hankali, wato zuciya mai kaifin hankali, yana nufin kaifin basira, da kuma harshe mai yawan tambaya akan ilimi. Wannan Ibn Sa'ad ya ruwaito a cikin Tabaqatul Kubra na shi juz'i na biyu shafi na 338, haka nan Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hilyatul Awliya juz'i na 1 shafi na 67. Dalili na biyu kuma na zurfin ilimin Sayyidina Ali radiyallahu anhu shine wato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da fadayin yi masa talqini na ilimi, wato lakana masa ilimi. Da kansa yana cewa shi Sayyidina Ali ya kasance yana cewa, na kasance idan na tambayi wani abu na ilimi akan bani, idan na yi shiru ma ban tambaya ba akan bani. Kamar yadda ya zo a cikin Fadailus Sahaba juz'i na biyu shafi na 647. yana daga cikin wato yalwar ilimin sa da kuma yadda yake da zurfin ilimi wannan ya taimaka mishi wajen toshe barakan nan da shubuhan nan ta ungiyoyi batattu irin su qadariya da kuma khawarij domin sun bayyana tun a zamanin shi amma tuni ya doke su da hujja ƙarshe kamar khawarij ma ya yaƙe su a wani yaƙi na Nahrawan inda ya karkashe su ya daga cikin zantukan sa da ya faɗa game da falala ta ilimi yake cewa ta'allamu al-ilma tu'rafu bihi ku koyi ilimi sai a san ku da shi wa'amalu bihi takunu min ahlihi ku yi aiki da ilimin sai ku zanto daga cikin ma'abotan shi wannan sayati min ba'dikum zamanun yunkaru fihi al-haq tisata asharihi yace domin wani zamani zai zo a bayan ku wanda kashi tara cikin goma na mutanen wannan zamanin za su rika kin gaskiya sun san ga inda gaskiya take amma kuma za su rika kinta yace a wannan zamanin babu wanda zai tsira sai wanda ya kasance mai aiki da ilimi wanda ya nemi ilimi ya sani kuma yake aiki da shi to waɗannan su ne jagororin shari'a kuma su ne fitilun na ilimi a wannan lokacin ya kasance yana gayawa ɗalibansa masu ɗaukar ilimi wajen shi yana cewa ya ku masu neman ilimi ku yi aiki da abin da kuka sani domin shi malami shi ne wanda ya sani kuma ya yi aiki da shi amma wanda ya sani bai aiki da shi ba to wannan ba za a kira shi malami ba malami shi ne wanda ya sani kuma ya aiki da abin da ya sani kuma sannan abin da ya sani din nan ya yi daidai da aikinsa kar ya zama abin da malami ke faɗa daban abin da kuma yake aikatawa shi kuma daban yace domin akwai wasu mutane da za a yi su a nan gaba yake faɗa a wancan zamanin yace za su kasance suna ɗauke da ilimi amma wannan ilimin baya wuce maƙogwaronsu ba tana yaje zuciyarsu zai zama abin da suke bayyanarwa ya saba da abin da ke cikin zukatansu a baki suna bayyanar da ilimi da zaƙin baki nan da nan a ja aya nan da nan a ja hadisi amma zukatansu kuma babu tsoron Allah haka nan iliminsu ya saba da aikinsu abin da suka sani na ilimi daban abin da kuma suke aikatawa daban yace haka za su zauna suna yi wa junansu alfahari na fi ka kaza mun fi ku kaza mun fi ku kaza yace har zai zama wasu daga cikinsu za su riƙa jin haushi idan ka bar su ka koma zuwa ga waninsu misali ka saba kana yin sallah a masallacinsu ran da ka bar masallacinsu ka koma wani masallaci ka yi sallah ko ƙwaya ɗaya ce a wani masallacin da ba nasu ba to kai ma ka shiga cikin sahun waɗanda za a yi gaba da su sai yana ne ce waɗannan ula'ika la tas'alu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah azza wa jalla waɗannan a wannan wuraren zaman nasu aikinsu baya ɗaukakuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da suka yi na aiki Allah baya karba sai na radiyallahu anhu ya kasance ya sanya wani ƙawanin ko wasu kamar syllabus haka wanda ɗalibin ilimi zai bi domin zama lafiya da malamansa da kuma shehunansa sai na radiyallahu anhu yake cewa yana daga cikin haƙƙin malami kada ka yawaita tambaya marar kan gado a gaban malaminka sannan kada kuma ka riƙa mishi ta'annuti wajen ba shi amsa idan ya tambaye ka sai haka nan kuma idan ya gajiya kada ka matsa masa ana kada ya zamto wai in kana so za ka yi magana da malami ka riƙa miƙa hannu kana taɓa shi kada kuma ka riƙa nuna malaminka da yatsa yace haka nan kuma kada ka riƙa binciken laifukan malaminka bantana har ka riƙa faɗa a gaba ai yayi kaza ai lokaci kaza ma bai yi kaza ba ai lokaci kaza ma yayi kaza yace idan ma har wani abu ya bayyana gare ka na daga laifinsa ko faɗuwarsa to ai sai ka suturce shi yadda shi ma ya rinke suturce ka yake kokarin dora ka akan hanyar da zaka sadu da Allah lafiya kaga kuma da kuma ka zama cikin masu bayyanar da laifinsa ba yace kada kuma ka riga bayyanar da sirrin malaminka abinda malaminka abinda ya faru ga malaminka ko zancen da malaminka yayi ba na niyyar so yake a yada ba kuma kai zama kana dauka zai ga wani aina nan ma na ji malamin ya ce kaza sai na rubuta Allah annai shi a matsayin ka na mai neman albarka ta ilimi kada kai wannan yanzu sannan kuma kada ka zama mai yin gulma mai bata mutane masu mutunci a gaban malaminka ka dauko laifin wancan ka zo ka faɗa ka dauko laifin wancan ka zo ka faɗa yanzu sannan kuma wajibi ne ka kiyaye da mutuncin malaminka a lokacin da yake nan da lokacin da baya nan a lokacin da yake rayi da kuma bayan komawarsa ga Allah sannan kuma ka zauna lafiya da mutane domin duk abin da ka nuna na kyawun hali da kyawun tarbiya to mutane malaman naka za su yaba haka nan idan ka zo waje inda malaminka abun bayan kaiwa kowa sallama bayan kai sallama guda ɗaya ta mutane kowa da kowa to shi kuma ka keɓance shi da tashi sallamar haka nan in gaisuwa ne in ka gaida dukkan mutane to shi kuma ka keɓance shi da tashi gaisuwar ta musamman haka nan za ka zauna kada ka zauna ka jiri da malaminka ka zauna a gefen shi a'a sai dai ka zauna a gabansa ka jiyo ka kalli shi haka nan idan malaminka yana da wata buƙata ba sai ya gaya maka ba kai kokari ka riga dukkan mutane zuwa ga kan buƙatar da malaminka yake da ita yace kada kuma ka gajiya wajen tsawon zamanka da shi yace domin shi malami kamar bishiyar dabino ce yayin da dabinon ya nuna haka za ka zauna a gindin bishiyar kana jiran sanda ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan dabinon zai faɗo zuwa gare ka don ka ɗauka ka ci yace to haka albarkar malami take yace domin shi malami a duk inda yake Allah yana ba shi lada ne kutankwacin na mutumin da kullum azumi yake yi da kuma mutumin da kullum a cikin jihadi yake don ɗaukaka addinin Allah yace idan malami ya rasu wata ƙofa ko kuma wata ɓaraka takan buɗe a cikin addinin musulunci wanda wannan ɓarakar ba ta tosuwa har tashin alƙiyama wato ba za ta toshe ba har alƙiyama da tashi yace shi kuwa ɗalibin ilimi mai neman ilimi mala'iku guda 70,000 ne suke bibiye shi daga cikin mala'iku makusanta ga rahmar Ubangiji koyaushe suna tare da shi su ne mishi addu'a wannan maganar da ya faɗa Ibn Abdul Barri ya kawo ta a cikin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fada'ili haka nan Al-Khatib shi ma ya kawo ta a cikin Al-Jami haka nan ya zo a cikin Kanzul Ummal juz'i na 5 shafi na 242 da kuma Al-Muntakhab juz'i na 5 shi ma shafi na 229 sai na rirje Allah anhu ya ce shin bana ba ku labari ba game da cikakken malami masanin fiqh shine mutumin da baya wofintar da mutane daga rahamar Ubangiji wato baya sa mutane su ɗiba ƙauna daga rahamar Allah sannan kuma baya sauƙaƙawa mutane su je su saɓa wa Allah wato mutum ya zama baina-baina idan wata rana ka yi wa'azi ka zafafa to wata rana kuma sai ka sassauta ka gaya wa mutane zantukan da zai sa rai da rahamar Ubangiji to haka nan kuma ya zamto kuma malamin baya amintar da mutane daga tanadin Ubangiji kamar nuna wa mutane ai sai aikata komai ma ai tunda kana son annabi shikenan je ka aikata komai ai ba komai ai kaza to ba haka bane ka nuna wa mutane muhimmancin su kaunaci Allah su kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka tsoratar da su daga aikata kaba'irai manya-manyan zunubai sannan ka nuna wa mutane irin matsalar da irin waɗannan ayyukan suke janyowa mutum a lahirarsu domin mutane su guji wannan sannan kuma sai ka kwaɗaitar da su rahamar Allah ta hanyar nuna musu ayyuka sauƙaƙa waɗanda sun aikata za su samu wato kusanci da Allah. A cikin siffofin da Sayyidina Ali yake faɗa na cikakken malami masanin Allah, yace wa lam yatrukil qur'ana raghabatan anhu ila ghayrihi, sanin ya zanto kuma bi bar alqur'ani saboda kyamarsa zuwa ga waninsa ba. Yace wala khayra fi ibaratin laysa fiha tafaqquh, yace babu wani alkhairi cikin ibadar da babu fahimta cikinta, wato cikin yawan ibada ga mutumin da bai da fiqihu, bai san komai na fiqihu ba sai yawan ibada. Yace wala khayra fi fiqihin laysa fihi tafahum, babu alkhairi cikin ilimin fiqihu wanda babu fahimta cikinsa. Ya san ilimin fiqihu, ya iya akhbari da ashmawi da iziya da risala har su askari duk ya iya, amma sai dai kuma bai fahimci abin ba. Karatun ya yi wani gun, shi kuma fahimtarsa ta yi wani gun. Yace wala khayra fi qira'atin laysa fiha tadabburun, yace haka nan kuma babu alkhairi cikin yawan karatun alqur'ani wanda mai yin wannan karatun baya yin tadabburi, wato baya yin lura da tintintini cikin abin da yake karantawa na alqur'ani. Tunda dama Allah ya ce afala tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha, afala tadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Shi ma sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba faɗan shi yan irin wannan magana da yake cewa ta'allamul ilma wa allimuhu, ku koyi ilimi wato ku nemi ilimi, sannan in kun iya ku sanar da mutane ilimi, ku sanar da mutane ilimi. Wa ta'allamu lahu alwaqara was-sakina, sannan kuma ku sani nutsuwa ta zuciya da nutsuwa ta jiki yayin da kuke neman ilimi. Wa tawadu liman ta'allamtum minhu, sannan ku yi tawadu ko ku kankan da kai ga duk wanda kuke koyan ilimi a wajen shi. Wa liman allamtumuhu, haka nan ku kankan da kai ga wanda ke koyan ilimi a gurinku. Kada ka wulakanta mutum dan yana koyan ilimi a gunka, dan almajirinka ne ka wulakanta shi kai ta zage mutum ko ka ci mutuncinsa, wannan ba daidai ba ne. Wala takunu jababiratul ulama, kada ku zama malamai masu girman kai. Fala yaqumu ilmukum bijahalikum, yace domin iliminku ba zai tsaya ya daidaita akan tafarki ba tare da jahilci. In kuna yi mutane jahilci, ka san ilimi a ilmanci amma kuma a aikace kuma kana yi mutane jahilci hali irin na jahilai, to wannan ba daidai ba ne. Haka nan sayyidina radiyallahu anhu ya kasance yana shiryar da almajiransa wato ɗalibansa na ilimi cewa su zamto malamai masana Allah masu aiki da umarnin Allah. Yana cewa mutane gaba ɗayansu kala uku ne, fa'alimun rabbaniyun, akwai malami masanin Allah, wa muta'allimun ala sabili najati, akwai kuma mai koyan ilimi bisa tafarki na tsira. To haka nan kuma akwai hamajir ru'a'un atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin, yace akwai kuma waɗanda ce kawai wawaye ne haka, masu bin kowanne mai son zuciya, suna kaɗawa kamar yadda duk sanda iska ta kaɗa su kawai sai su kaɗu. Ma'ana duk irin mutanen nan wanda za ka ga kowanne malami ma saurara shi suke yi. In wancan malamin ya fito ya faɗa abin da zai faɗa, zai ji ai shi ne, ai wannan abin da ya faɗa ɗin shi ne daidai. Randa wani ya fito shi ma da tasa bid'ar, yana zagin mutane, yana kafirta mutane, yana yin abubuwan shi, shi ma sai su ji ai shi ne daidai. Sai ga kowa a kaɗa su nan, a kaɗa su nan, mutum ya zama kamar ƙwallo, a gara shi nan, a gara shi can, ya dogara kawai da sauraron ilimi a talabishin ko sauraron MP3 in an tura mishi, ko kuma sauraron kaset. Ya ƙi je ya nemi ilimi a gun malamai, sai dai abin da ya ji a kaset ko abin da ya gani a talabishin, a satellite, shikenan wannan wai shi ne ilimi a gunsa. Sai ka ji har jayayya zai riƙa yi da kuma da almajiran ilimi. In ka ce ka za ci a nifar shakwana ne fa ya faɗa ba, a karatun shakwana fa na ji, kana ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, shi kuma yana ce maka wai shakwana ya ce kaza. Kana ce mishi imamu maliku ya ce kaza, shi kuma yana ce maka wai wana fa shek wana ya ce kaza ai kafin ma azo maganar hadisi tun ko da fatawa ce ta irin su imamu na malik ai ba za ka gama ta da fatawar wani malami a wannan zamanin namu ba babu wani malami da zaka ce wai an ce maka maliku ya ce kaza ka ce wai ai malam wana ma ya ce kaza to shi malam wana a duba mana a gani shin ya kai kamar maliku in ya kai kamar maliku to in yaso sai a gwada a ce to magana ta rabu biyu maliku ya ce kaza malam wana ma ya ce kaza amma yaya ana maganar su maliku kamar fa yanzu ya za a ce professor na jami'a ya ce kaza sai kuma ka kawo kuma maganar dan primary wanda yanzu ya shiga primary yanzu yake yin abatada a ce wai shi ma ya ce kaza kamar ma haka ne misalin ya ma fa haka ma nisa dan in ana maganar irin su maliku a ce za a kwatanta su da wani malami a wannan zamanin namu ba ma wannan zamanin zamanin ma da ya dan gabace mu ma kadan irin su shekara 50 shekara 100 da suka wuce a ce wai maliku ya ce kaza kuma wani malami ka kawo wai ya shi ma ya ce kaza to misalin kamar dai professor ne na jami'a mai digiri uku fa wanda yayi BSc yayi masters yayi PhD digiri uku ya zama doctor sai daga doctor ya samu karin girma ya zama professor in ya faɗi magana kuma sai ka zo kuma kana kwadanta ta wai ai wana ma ya ce kaza wana dan primary shi ma ya ce kaza to kamar haka ne don maliku a zamanin shi ma zamanin da malamai masu lafiyayyen ilimi wanda san rai ma bi kwata-kwata san rai da san zuciya bai ma kusaci inda suke ba to tun a sannan din irin wayannan malaman sukan ce la yufta wa malikun fil madina ai ba a yin fatawa ba wani malami da zai baka fatawa alhali maliku yana madina in dai maliku yana nan a rayi a garin madina ai babu wani malami kuma a cikin garin madina da zai baka wata fatawa in kana neman fatawa je ka gun maliku saboda irin yadda ya zama a duniyar ilimi yana daga cikin wato zurfin fahimtar ilimi da Allah ya yi wa sayyidina Ali radiyallahu anhu baiwar da Allah ya mishi dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi shi ko aliyu shi ne kofar wannan birnin na haka malaman tarihi suke cewa kana kutuban min aqtabil fiqhil islami sai na aliya kasance shi kutubi ne daga cikin kutubai na fiqhin musulunci tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai yan kadan waɗanda suka iya bada fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana raye amma sukan bada fatawa yana daga cikin ilimin sa wata rana an zo gaban sayyidina Umar ne ina ji wata mata ce wani mutum ya aure ta watan ta shida a gidan shi kuma sai gashi ta haihu an aka zo wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu da maganar abin ya daure mishi kai an shaida dai tabbas jariri wata tara yake da kwana goma wani ma har yakan haura wata tara da kwana goma wani yakan kai har wata goma sha ɗaya ma a cikin mahaifinshi yanzu kuma gashi wannan matar ta zo watan ta shida a gidan miji kuma ta haihu sayyidina Umar radiyallahu anhu abin ya rikitar da shi yace a kira mar sayyidina Ali da aka kira shi sayyidina Ali sai yace ya amiral mu'minin ai dan shi ne ina ce da tayi wata shida cikakke aka ce kware ba tayi wata shida yace ai dan shi ne sayyidina Umar yace mishi ai na ka samu wannan hukunci ya kai Ali yace a cikin alqur'ani ai na Allah ya faɗa wannan yace a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra shi dan adam da daukar cikin shi har zuwa sanda za a yayi shi watanni 30 haka Allah ya ce to a wani gun kuma ya ce wa fisaluhu fi amaini yayi a cikin shekara biyu ne a wani gun ma haila ya ce wal walidatu yurdina awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha iyaye mata za su suna shayar da ƴaƴansu ne a shekaru biyu cikakku ga wanda yake nufin ko ga wanda ya so ya cika lokacin shayarwa din. To kaga yanzu idan aka ware shekara biyu din nan cikakku watannin shayarwa kenan aka cire su daga cikin watanni 30 nawa ne zai saura? Shekara biyu wata nawa ne? Wata 24 ko? To an cire wata 24 daga cikin watanni 30 saura wata nawa? Wata 6. To kaga watannin daukan ciki sun fito. Daga nan ne sai aka samu wannan hukuncin cewa in dai mace ta kai wata 6 a gidan mutum duk abin da ta haifa nashi ne. In dai ta samu cikakken wata 6 a gidan shi to duk abin da ta haifa nashi ne. Hakanan yana daga cikin abubuwa na fiqhu wanda sayyidina radiyallahu anhu yake banta da su, yake cewa shi yana ganin auren da aka yi shi ba tare da waliyi ba za a iya barin shi ya ci gaba. Wato idan mutum ya yi aure ba tare da izinin waliyin shi ba, kamar bawa ko bararren bawa wanda ya yi aure ba tare da izinin waliyin shi ba, sannan kuma sai ya zamto ya tare da ita matar, ba za a raba tsakaninsu ba in dai har ya riga ya tare da ita. Amma in bai riga ya tare da ita ba to sai a raba tsakanin nasu. Kada sai nari ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin Al-Musannaf na Abdul Razzaq juz'i na 6 shafi na 196. Hakanan sayyidina Ali ya tafi akan cewa auren namijin da aka dandake shi bai halatta ba. Yace bai halatta ba ga namijin da aka dandake shi ya yi aure ko da kuwa matar ita kamammiya ce babu ruwanta da namiji, ko namiji bai kusance ta ba ba ruwanta. To duk da haka dai bai halatta mutumin da yake dandakakki ya yi aure ba. Wannan fatawar tana nan a cikin Al-Musannaf na Abdul Razzaq kan lambar hadisi na 10517. Wato sayyidina yana ganin halalcin cin abincin majusu da mushrikai da kirista da abinan Yahudawa, madaƙar dai ba nama ba ne, in nama ne to ba za a ci ba, ko da kuwa a lokacin idin su ne, wato lokacin Kirsimati ko wani biki nasu, idan suka baka abinci za ka iya ci, matuƙar ba nama ba ne. Wannan hukuncin ko bayanin yana nan a cikin littafi mai suna Kanzul Ummal kan lambar hadisi na 2526. Haka nan ya zo a cikin Al-Mughni na Ibn Qudama juz'i na 4 shafi na 296. Idan kuma nama ne wanda yanka shi suka yi, to shi sai nari ya ce bai halasta a ci naman da Nasara wato Kirista suka yanka ba, Kiristocin Larabawa, sai ya ware su daga cikin jama'ar Kiristoci baki ɗaya. Amma idan sauran Kiristoci ne, duk Kiristan da ya yanka nama za a iya ci, ya halatta bisa dokokin addinin Musulunci kamar yadda ya zo a cikin Al-Qur'ani. Idan yanzu Kirista ya zo ya danne kaza ko rago ko akuya, ya ce bismillah ya yanka, shikenan za a ci. Har yanzu nan za a ci. Ko ya ce da sunan Allah mai girma, ya faɗa da Hausa ko da Turanci ko ma da wani yare ne, in dai ya ce da sunan Allah sai ya yanka, shikenan za a ci. In ba ka san yaya ya yanka ba, sai ka yi bismillah kawai ka ci. In ka zo ci, in aka kawo maka shi a soye a kwano, sai ka ce bismillah sai ka ɗauka ka ci. An yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar, cewa akwai wasu mutane waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba, ba san dokokin yanka ba, ma ba san komai ba game da wannan, sai suna kawowa nama muna saya ya za mu yi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kuna kokwanton ko ba su yi bismillah ba, kawai ku ɗin ku yi bismillah ku ci. Tare ai halin dai sayyidina radiyallahu anhu yana da zurfin ilimi sosai, wannan ya shahara sosai a tsakanin sahabbai ta ɓangaren zurfin iliminsa. Kuma kamar yadda dama yana daga cikin abubuwan da suke banta da shi su Ahlul Bait, Allah ya ba su fahimta mai zurfi a cikin Al-Qur'ani, wanda sai da kai ga sauran sahabbai sukan tambaye shi
wai shin ko ahlul baiti akwai wani alqur'ani ne daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance ku da shi sai na liyakan ce musu a kawai dai fahimta ce a cikin addini to haka nan zuri'ar sayyidina Ali din domin irin zuri'ar sa Allah ya ba su ilimi mai zurfi misali kamar irin su Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin radiyallahu anhu irin su Ja'far al-Sadiq shi ma jikan sayyidina Ali ne irin su Muhammad al-Baqir wato malamai ne na su imamuna Malik sai imam Malik sun yi karatu gun waɗannan sai imam Abu Hanifa duk sun yi karatu gun waɗannan kuma waɗannan a zamanin su babu malami irin su kowanne malami a wannan zamanin yakan sunkuya zuwa ga fatawarsu Allah ya ba su baiwar ilimi kai ka ce wani sabon wahayi ake musu duk abin da ka tambaya game da addini sai su baka fatawar kala biyu ko uku su baka fatawar da irin mazhabinka da kai kake aiki da shi sannan su baka fatawar kuma da irin nasu mazhabin saboda zurfin ilimi da Allah ya ba su sannan kuma wajibi ne lallai mu kudurce tsananin so ga sayyidina Ali radiyallahu anhu da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu so su musamman ma shi sayyidina Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya san cewa irin abubuwan da za su faru a bayansa don haka ya nuna wa al'ummar shi muhimmancin san sayyidina Ali yake ce mashi ya kai Abu Turab hakika lallai kai mai raba wuta ne domin babu mai son ka sai mumini babu kuma mai kin ka sai munafiki sahabbai suka ce mukan gane munafiki ne ta dalilin kiyayyar sayyidina Ali da mun ga mutum yana kin sayyidina Ali to mun san cewa shi munafiki ne yanzu mun ga shi Allah ya kawo mu wani zamani wanda da zarar ka nuna son ka da kaunar ka ga ahlul baiti sai a ce maka wai dan shi'a wajibi ne ya kamata mutane su fahimci cewa san ahlul baiti daban shi'a kuma daban shi'a wannan wani abu ne nasu daban su shi'a amma ahlul baiti babu ruwansu da ɗaya daga cikin irin aƙidin da yan shi'a suke a zamanin nan babu wani abu wanda ahlul baiti suke kai wannan ahlul baiti mabiya Allah ne mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma suna kan doran abinda Allah ya Qur'ani ya zo da shi da kuma abinda suka ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka ruwaito musu amma irin abubuwa na san rai da san zuciya wanda yawanci yan shi'a suke kai a wannan zamanin to ahlul baiti ba su kai kuma ba akan wannan suka rayu ba da fatan Allah ya kara mana so da kauna ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi Allah kuma ya tsare mana imanin Allah ya kiyaye mu daga dukkan sharruka da musibobi na wannan zamanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين